sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare na yau Talata 22 ga watan Yuni shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Papa Roman Francis ya bayyana damuwarsa game da rashin tsaro da ake fama da shi a Najeriya. Kane yayi alƙawarin kawo dauki. Shugaban kasar Jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum ya gana da jakadun kasashen waje domin tattaunawa akan batun kwashe ƴan gudun hijira daga jihar Difa. Dan siyasa a Niger na ci gaba da yi wa juna raddi. Biyo bayan karar da dan takarar ƴan adawa Muhammad Usman ya shigar a kungiyar ECOWAS akan zagayen zaben shugaban kasa na biyu a kasar. Kana muna da rahoto na musamman akan yadda ƴan banga ko kuma ƴan sa kai ke taimakawa a yaki da ƴan ta'adda da suka addabi yankunan Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Jamhuriyar Niger. Amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta gano cewa yana yiwuwa matasa Amurkawa ba za su yi allurar rigakafin COVID-19 kamar waɗanda suka manyanta ba. A ranar Litinin ne hukumar lafiya ta tarayya ta bada rahoton cewa kashi 38 cikin 100 ne na matasa tsakanin shekara 18 zuwa 29 da haihuwa suka karbi akalla allurar farko daga 22 ga watan Mayu idan aka kwatanta da manya ƴan sama da shekara 65. A wani bincike da cibiyar CDC ta gudanar, ta ce kusan rabin mutane 2,726 'yan tsakanin shekara 18 zuwa 39 ba su da tabbacin karɓar allurar rigakafin ko kuma ba su da niyyar karɓar rigakafin gaba ɗaya. Kashi 40 cikin 100 na matasan sun ce sun yi imanin cewa akwai waɗanda suke da buƙatar allurar fiyar da su, yayin da wasu kuma suke la'akari da karɓar rigakafin don samun ci gaba da rayuwa ta yau da kullum ko kuma kare wasu daga kamuwa daga cutar. ‘Yar wasan Hollywood Angelina Jolie, manzon Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman, ta ziyarci Burkina Faso inda suka fuskanci yaƙe-yaƙe domin nuna goyon baya ga mutanen ƙasar da suke ci gaba da maraba da ‘yan gudun hijira duk da cewa su ma suna fama da tasu matsalar tsaron. Sannan ta ce duniya ba ta taimakawa sosai. A matsayinta na manzo ta musamman ga babban kwamishina kan 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Jolie ta yi bikin ranar 'yan gudun hijira a ranar Lahadi a sansanin 'yan gudun hijira na Gudubo a Sahel da ke Burkina Faso. Yayin da Burkina Faso take fama da 'yan tawaye da ke da alaka da Al-Qaida da kuma Islamic State na kusan shekara 5 wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wasu mutane sama da miliyan suka rasa muhallinsu, sun kuma ba 'yan gudun hijira 2,022 matsuguni wanda mafi yawansu 'yan kasar Mali ne. Ana tsammanin 'yan majalisar dattawa na Republicans za su taka birki a ci gaban samun babbar dokan haƙƙin jefa ƙuri'a a ranar Talatin nan. Babban ɗan majalisar dattawa na Democrat kuma shugaban masu rinjaye Chuck Schumer zai aiwatar da zaɓe kan kundin da ake kira People's Act, amma mutane 60 ne ake buƙata domin aiwatar da dokan kafin muhawara, kuma jam'iyyar adawa ta Republican sun kasu kashi 100 a cikin mambobin. Ana ƙoƙarin gabatar da kundin da aka yi wa gyara ƙarƙashin jagorancin Senator Joe Manchin, ɗan jam'iyyar Democrat daga Virginia ta yamma. Canje-canje da ya gabatar ya hada da fitar da katin shaidar mai kada ƙuri'a da kuma zaftara kudaden kamfe daga ainihin yadda yake. Neman garan bawul ɗin da 'yan jam'iyyar Democrat ke yi a kan zaben na zuwa ne a daidai lokacin da majalisan dokokin da Republican ke da rinjaye a jihohi da dama suka kafa sabuwar dokar da ta takaita damar biyo bayan zaben 2020 da shugaba Donald Trump ya yi ta maimaitawa kan an yi magudi a zaben. Kudirin majalisan dokokin wanda ya wuce masu rinjaye na Democrat a watan Maris zai zo wa mutane ne da sauki su yi rajistan zaɓe. Zai ɗauki aƙalla kwana 15 domin zaɓe na farko-farko. Zai ba mutane damar kaɗa ƙuri'a waɗanda ba za su samu damar zaɓe ba a ranar zaɓen, kuma ya sake zana gundumar majalisa da ke hannun hukumar 'yan ɓangaranci ba dokokin jiha ba. A ranar Talatar nan ne Koriya ta Kudu ta nuna rashin tabbacin tattaunawa da kasar Amurka bayan kwanaki da shugaba Kim Jong-un ya nuna alamar za a samu zama. Kim Yo-jong, mai fada a jiku, ‘yar uwar shugaban Koriya ta Kudun, ta ce cikin kalamanta, Amurka tana da rashin fahimta ne kan maganar ɗan uwanta. A wata ganawa da jam'iyya mai mulki ta yi a makon da ya gabata a Pyongyang, Kim Jong-un ya ce tilas ne kasar shi ta yi gagarumin shirin ganawa da kuma jayayya. A ranar Lahadi ne mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka Jake Sullivan ya gaya wa shirin gidan talabijin na ABC da ake kira wannan mako cewa tsokacin da Kim ya yi wata alama ce mai ban sha'awa, amma ya ce yana neman alamomi bayyanannu daga Pyongyang. Ya kuma kara da cewa Washington na so su dawo da tattaunawa kan batun shirin nukiliya na Koriya ta Kudu. Firaministan kasar Spain Pedro Sanchez ya ce gwamnatinsa za ta yi wa shugabannin yankin Catalonia ahuwa yau Talata, waɗanda suka yi ƙoƙarin ɓallewa a shekarar ta 2017. Sanchez ya shaida wa shugabannin ƙungiyoyin al'umma a Barcelona cewa majalisarsa za ta amince da afuwar. Jam'iyyun hamayya sun ce za su ƙalubalanci afuwar a kotu. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa masu adawa da afuwar suna da ƙaramin rinjaye. Kotun ƙolin ƙasar Spain ta yanke wa shugabannin Katala tara da hukuncin ɗauri a shekara ta 2019 saboda laifin tada hargitsi da waɗansu laifuka. Aka kuma yanke musu hukuncin ɗaurin tsakanin shekaru 9-13. Gwamnatin Madrid ta haramta wa Catalonia gudanar da zaben raba gardama kan neman 'yancin kanta, amma shugabannin suka bijirewa umarnin suka gudanar da zaben. Waɗanda suka goyi bayan ɓallewar suka samu gagarumin nasara, yayin da galibin ƙungiyoyi suka ƙaurace wa zaben.
A gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun rashin tsaro a Najeriya na ci gaba da ɗauke hankalin shugabanni da masu fada a ji a duniya. A wannan karo, Papa Roman Francis ne ya yi alƙawarin taimakawa Najeriya da addu'o'i Allah ya kawo wa ƙasar ɗauki. Batun da ya sa 'yan Najeriya da dama suka nuna matuƙar farin cikinsu ga wannan magana. Ga dai Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Papa Roma Francis, wanda ya bayyana aniyarsa na haɗa hannu da gwamnatin Najeriya don samo maslahar matsalolin tsaro da suka yi wa Najeriya tarnaƙi. Wata sanarwa daga fadar ta Vatican na bayyana cewar Papa Roman na wannan bayani ne yayin da ke karɓan sabon jakadan Najeriya a fadar tasa. Papa Roma Francis, wanda ya nuna gamsuwa da kuma yaba irin matakan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke ɗauka wajen shawakan matsalolin tsaro da suka addabi Najeriya, ya kuma ce zai taimaka da addu'o'i domin ƙasar nan ta zauna lafiya.
A cewar gogaggen jami'in diplomasiya da ke zama tsohon jakadan Najeriya a Sudan da Pakistan, Ambassador Suleiman Tahiru, halin da Najeriya ke ciki lalle kam ana buƙatar addu'a.
Halin da muke ciki ya ɓaci fiye da yadda mutum yake zato. Addu'a zai abin nan ya yi daidai, inda mutum zai addu'a don a samu zaman lafiya ya za ka ce a yi addu'a ɗin.
Jagoran ɗarikar na Katolika na duniya ya ce ƙalubalen tsaro wanda ya zama ruwan dare ga duniya kusan duka duniyar ne ake fama da shi a halin yanzu, amma ce zai ɗauki lokaci ya yi wa ƙasar nan addu'a domin a samu cikakken zaman lafiya mai ɗorewa. Tuni dai jagororin addinin Kirista a Najeriya irin su Reverend Dr. David Chasa suka yi maraba lale da wannan ɗauki da Papa Roman zai kawo Najeriya da addu'a.
Sakon ya yi mana ɗari sosai domin kun dama an ce don an ce kana da kyau ya takara wanka ko. Addu'a dai dama muna yi, amma tun da har isi Papa Roma ya ga akwai dama ya taimake mu a cikin wannan addu'a, ai sai dai mu ce ma Allah mun goyo. Tun da muke yanzu sai dai damu ga Allah za mu ce, domin abin ya kai ya kawo ma shugabanninmu sun ma sun rasa abin da za su yi. To tun da za mu koma da Allah ai za mu ce to ai kwalera ta ji a kudin sabulu.
Su ma jama'ar yankunan da ke fama da ƙalubalen tsaro a Najeriya irin su Ibrahim Ahmad Janyau da ke jagorantar wata ƙungiyar neman zaman lafiya a jihar Zamfara mai fama da tashin hankali, na nuna gamsuwa da irin wannan matakai da Papa Roman zai dauka.
Wannan magana ce wadda duk wani dan adam wanda yake cikin wannan yanayi dole ne ya ji farin ciki, tunda addu'o'i ne za a yi da neman sauki. Sannan kuma addu'a ko da yaushe an yi ta Allah ake nema ya sa ya shiga cikin wannan matsala ta rashin tsaro a jahohinmu da kuma Najeriya baki daya. So wannan magana ce wadda ta shafi kowa da kowa, kuma magana ce ta farin ciki gare mu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, shugaban Niger Muhammad Bazoum ya gana da jakadun kasashen waje da wakilan kungiyoyin kasa da kasa don tattaunawa akan shirin kwashe ƴan gudun hijira daga sansanonin jihar Difa zuwa garuruwan da suka fito. A ci gaba da neman hanyoyin farfado da harkokin yau da kullum a yankin da komai ya durkushe shekaru da dama sanadiyar hare-haren kungiyar Boko Haram. Wakilin murya Amurka a birnin Yamma Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yan gudun hijira sama da 300 waɗanda suka hada da na cikin gida da waɗanda suka gudo daga jihar Borno sanadiyar tashin hankalin Boko Haram ne yake zaune a sansanonin da aka kafa a wurare da dama na jihar Difa. A dauka daga garin Maini Sorowa har izuwa garin Gegime, inda suka shafa shekaru da dama cikin mawuyacin halin rayuwa. Domin komai nasu ya danganta daga tallafin da ke shigo su daga gwamnatin Niger da wasu kungiyoyin kasa da kasa. Shugaban kasar Niger ya ce abubuwa sun dan ja da baya, misali makarantu koda suna aiki ba sa tafiya kamar yadda ake fata. Haka abin yake a asibitoci, alhali waɗannan mutane suna buƙatar su yi cikakkiyar rayuwa. Cikin halin ƙangi suke zaune yau shekaru 6, abin ya ki ƙarewa. Ga ɗumbin matasa sun buɗe ido ba karatu, kuma ba su san komai ba sai dai a rayu ta hanyar karɓar tallafi.
C'est des jeunes de 19 ans qui ont vécu des expédients du cadre de vie marqué par la prise en charge justement humanitaire.
Lura da halin wahalhalun da ƴan gudun hijira ke ƙara tsunduma ciki yasa gwamnatin Nijar bullo da shirin mayar da su gida, domin a halin yanzu hukumomi sun ce sun dauki dukkan matakan da suka dace don tabbatar da tsaron jama'a a ƙauyukan su.
Les populations s'en sont saisies avec beaucoup d'enthousiasme.
Yace tunda muka zo da wannan shawara mutane suka yi na'am, sun kagu su ga an fara kwashe su zuwa gida. Dalili kenan muka fara da mayar da mutanen garin Barwa. Kawo yanzu mutum kusan 5,000 muka kwashe cikin kwana 4. Muna fatan Allah ya ba mu sa'a abin ya dore a Barwa, kuma ba idan nan za mu ci gaba da garuruwan da ke nesa da Kwalta da waɗanda ke bakin hanya, haka kuma har zuwa waɗanda ke kewayen kogin Kumadugu, wato kusa da matattarar ƴaƴan Boko Haram. Gurinmu mu mai da kowa garinsu, jama'a ta koma kan aiki. Shi yasa na gayyace ku don in sanar da ku shirin da muka kaddamar, wanda kuma muke buƙatar gudunmuwarku. Jagorar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Niger, Louise Obin, wacce ta yaba da yunkurin gwamnatin ta Niger, ta buƙaci mahukunta su fayyace tallafin da suke fatan samu a ƙarƙashin wannan tsari, ta yadda za a sanar da masu hannu da shuni irin gudunmuwar da ake jira daga gare su. Shi kuma jakadan Turkiya a Niger ya buƙaci gwamnatin wannan ƙasa ta aike masa da takardar neman gudunmuwar da ake fatan samu a gaggauce ta hanyar ofishin ministan harkokin waje, domin baiwa gwamnatin ƙasarsa damar maido da amsa ba tare da wani dogon turanci ba.
J'aimerais bien avoir une note verbale circulaire du ministère des Affaires étrangères concernant les demandes urgentes.
A nan gaba kadan shugaban kasar Niger zai ziyarci jihar Difa a ci gaba da ayyukan kwashe ƴan gudun hijiran cikin gida. Ziyarar da a yayin ta za su tantauna da Professor Umar Zulum da wakilan hukumar UNHCR don duba hanyoyin mayar da ƴan gudun hijirar jihar Borno da ke da sansani a Difa zuwa gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Har yau a jamhuriyar Niger, ƴan siyasar kasar na ci gaba da yi wa juna rabiyo bayan karar da ɗan takarar ƴan adawa Muhammad Usman ya shigar a kungiyar kasashen ECOWAS akan zaɓen shugaban kasa zagaye na biyu a kasar, wanda yake zargin an tafka magudi. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Yanzu haka muhawara ce da kalamai masu zafin gaske suka soma tumbatsa tsakanin ƴan adawa da masu mulki a jamhuriyar Niger. Biyo bayan ajiye takardun ƙararraki da Alhaji Muhammad Usman tsohon shugaban ƙasar ta Niger kuma dan takarar jam'iyyar RDR canji yayi a Abuja a kotun ECOWAS ko sai da yawo game da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da Niger ta shirya a ƴan watannin da suka gabata. Inda yake inkarin sakamakon da cewa an yi satar ƙuri'u da amfani da haramtaccen hanyoyi don kada shi a wannan zaben da Bazoum Mohamed shugaban ƙasa mai ci yanzu a jamhuriyar Niger ya lashe. Alhaji Abdulmumune memba ne a kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar RDR canji kuma shugaban jam'iyyar ne a birnin Kwanni.
Shi ka san shi Mama Usman mutum ne wanda kullum dukomi lalacewa shari'a ya yarda shi da hannunta. Da shi unhani da kashin kai ne ko shi unhani da al'umma a yamuci abubuwa ko da shari'a za ta zalunta shi ya san duniya ta ji shari'a ta zalunce shi da a ce shi ya sa an ya tashi hankali amma ai ka san kotu ta sai dai yawo ka ma taɓa ganin shari'ar da an kai cikin ƙasa kotun sai dai yawo ta tashe ta ka taɓa gani saboda haka kotun sai dai yawo ana kai mata tunda akwai ta kuma ana kai mata saboda ba shari'a darajar ta da ba ta muhimmanci da ba shari'a a nuna dai tana da daraja ga jama'a in tana kama kanta ta kama kanta ita shari'a da kanta to yanzu amma ni a gani na an kai na dai saboda akau hujja amma ai kotun sai dai yawo wace shari'a ta Afirka jijojin Afirka sun ka tsaye suwa kotun sai dai yawo tattada su
sai dai fa a cewar dan baba mamman ceni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki tukunyar da ta saba yin ƙari sai ta yi inji shi
ƙarar ga ita ce wanda ya taba kai da sun kai rikicin jam'iyya da Shehu Ahmadu ƙarar ga ita ce wanda ya taba kai da sun kai rikicin jam'iyya da Labu kuma bai samu nasara ba Shehu Mamman Usman din ga da ka gani shari'a guda ce ya taba yarda da ita wanda lokacin da an karan tsatsai shugaban kasa an kace ya ci zabi nan dai ne yace a ya yarda shi ya ci zabi nan kuma babu wanda jam'iyyar da ta kai kara amma in ba nan ba babu inda Mamman Usman an kai shari'a ko ko yayi ya shiga takara bai tahi ko ta jam'iyya ko ta shugabancin kasa ba bai tahi kotu ba kuma kotun ga bisa ga babu alamun gaskiya ko ɗaya daga ciki babu alamun nasara ko ɗaya daga ciki
a Hausa sun ka ce in ka ji makaho ya ce ai wasan duwatsu yalla wata kila wani kunku ya take karkashin kawatai
a babu kunkun da ya taka illa ni ce ma ya mucin da ya huce can baya wanda ya taba kawowa irin karukan da ya taba kawowa irin ta ce yanzu fa ya kawo kara domin an kashi zabe
Muhammad Usman ya gabatar da hotuna da bidiyo da takardu da dama da yake inkarin sakamakon zaben inda a halin yanzu za a jira hukuncin da kotun ta ECOWAS ko sai da yawo za ta yanke a nan gaba Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai rahoto na musamman akan yadda ƴan banga ko kuma ƴan sa kake taimakawa a yaki da ƴan ta'adda da suka addabi yankunan Najeriya ciki har da jihohin arewa maso tsakiyar kasar ga dai Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani
a yanzu haka dai tasiri da kuma muhimmancin kungiyoyin sa kai ko kuma ƴan banga a wajen taimakawa jami'an tsaro a yaki da bata gari na ci gaba da ƙara fitowa fili a Najeriya tene dai dama akasarin irin waɗannan kungiyoyi na matasa da ake yi ma lakabi da suna ƴan kato da gora a jihohin arewa maso gabashin Najeriya suka bada gagarumar gudunmuwa wajen yaki da ƴan kungiyar Boko Haram da suka addabi yankin to a yanzu kasancewar matsalar rashin tsaron ta gangaro zuwa arewa maso tsakiyar Najeriya yasa da dama daga cikin matasan yankin yanke shawarar fadawa irin waɗannan kungiyoyi domin taimakawa wajen kare kai da kuma sauran al'ummar ƙasa Alhaji Bello Abubakar shine shugaban kungiyar Filani ta Biyatti Allah a jihar Kwara dake tsakiyar Najeriya ya ce tunda suka fara ganin ayyukan bata gari a jihar Kwara suka fara daukar matakin karawa ƴan bangar karfi
kasa yanzu yanzu Najeriya nan kowa ya koma ta kai. Yanzu mu ma fara muna fuskantar matsaloli guda-guda kuma cikin su muke yanzu. Ana kashe mu na mutanen mu shugabanni a cikin har gida a ji iske mutu a kashe shi. To kaga mu ma yanzu muna nan muna ta kokari muna nuna mu gwamnatin mu taimake mu don Allah ta tsaya ta taimaka muna mu ba shawaran da muke bata ta taimaka muna mu kara ma su ɗan kungiyar mu vigilanti karfi duk wani wanda yadda wanda zai shigo anan kwara mu san shi waye ne miye ne aikin shi mu tantance juna.
Na'am, wato kuna da kungiyar yan banga kenan masu patrol ko kuma masu sentry kenan?
Insha Allah shi mai martaba sarki Lori ya ba mu su kuma ya hada mu da sarkin daji na ɗan ƙasa su Yorubawa ya hada mu da su kuma shi gwamna ya sa mu da hannu da cewa mu tsaya mu ma mu kawo jama'an mu su shiga wannan aiki don a taimaka ma juna. Na wasu bata gari kada su shigo cikin mu a dinga cewa filani na jihar Kwara suna tarda hankali a jihar Kwara.
Duk da yake dai masu aikin sa kan sun shiga ne domin bada gudunmuwar su wajen tabbatar da tsaron kasar su ba tare da sa ran samun wata lada ba daga gwamnati. To amma wasu daga cikin su da muka zanta da su sun bayyana buƙatar samun makamai da za su iya tunkarar waɗannan ƴan bindiga da suka addabi jama'a.
To gaskiya mutawa ba tsari ina mai tabbata maka idan har gwamnati za ta taimaka ta ba mu babban makamai wanda za mu fuskanci mutanen nan insha Allah za mu bada muhimmanci je da duk wasu jami'an tsaro da ke domin mu ba da rayuwar mu ne tsakani da Allah domin mu kare haƙƙin mu da iyalan mu da iyayen mu gaba daya. Abin da ke waruwa muke da kalubale kan shi shine idan suka zo da makamai wanda yake namu suka cuce mu domin makaman su suna zuwa ne kyau kuma namu ba
ne. To amma kun taba cin karo da su kuka fahimci haka?
Mun ci karo da su domin mun fafata da su makaban mu da yake ba mu da makamai na kware na su ya yi namu dole ne muka saurara muna cikin faɗa da su mu makaman mu ya tsaya nasu kuma sun zo da makamai wanda ya fi namu dole muka kauce muka ba su wuri.
To yanzu mine ne bukatar ku ko kuma kiran ku ga ita gwamnati akan wannan al'amari?
Mu kiran mu ga gwamnati ta taimaka ta ba mu babban makamai kamar AK-47 wanda za mu tunkari su gaba da gaba ba gudu ba ja da baya insha Allah za mu bada ayi za mu yi aiki tukuru yadda ya kamata.
Saboda duk wanda aka kashe mana mu yanzu ma bakin ciki ya kara mana cewa mu tunkari mutanen nan amma gwamnati ba mu kayan kwarai bindigan da ke gare mu gaskiya ba mu iya tunkari mutanen nan ba bindigan nan ba mu iya su. Saboda kowane su bindiga bibbiyu gare shi kuma magazin ya kai kamar hudu kuma gabaɗayan su bindigan halbi suke yi da su ba wai guda ake halbi da shi ba.
Na'am, kamar an ce kana ɗaya daga cikin waɗanda bayan wuta ya wutan nan tsakanin ku da ƴan bindigan kusan ku kaɗai aka bari a wurin?
Lalle bayan wuta ya wuta mu biyu aka bari wajen don ni ma ina ganin sun mini halbi ya kai kamar tara. Insha Allah ya kare ni bai kama ni ba gaskiya. Saboda bindigan da muka je da shi bamu da bindigan kwarai.
Na ga riganka nan ya fuffashe ko halbin ne?
Dukkan halbin ne nan da kake gani. Bamu da bindigan kwarai. Bindigan da muka je da shi irin da aka bamu din ganin roba kuma hukin take yi kuma tashi takwas ne. Na riga na gama takwas din. Sun san na gama takwas. Sannan in zan ƙara wani sai su biyu ba su bari suna halbi duk lokacin da su ga ina da harsan don harsa amma lokacin da su ga zan sa harsan sai su matso ni suka ki bari in ƙara harsa.
A jihar Niger dai rundunar ƴan sandan jihar ce ta baiwa gamayyar kungiyoyin sa kai horo na musamman domin samun kwarewa a aikin bada tsaron kamar yadda kwamishinan ƴan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya yi ƙarin bayani.
Abinda kaga dama akwai kungiyoyi da yawa nan mina a Niger State, muna da ADC, muna da Abidoka, muna da Chinaka, muna da Hunters, to duka suna taimakawa ƴan sanda. Sai muka ga cewa ya kamata a haɗa su wuri ɗaya a sama ƙarƙashin kungiya ɗaya, to shi yasa muka tattara suna muka zo muka musu wani jira so da taimakawa police as normal, amma just normal vigilante activities ne, amma yanzu under umbrella guda ɗaya wanda kuma da control na state government, domin kaga yanzu na state government ta ba su uniform da suna da uniform daban-daban, yanzu za su samu uniform guda ɗaya wanda duka za su yi amfani, kuma state government za ta ba su allowance first batch kenan ba ƙare ba wanda muka tare ne yanzu 160 ne kuma next part za su zo ko next week kuma haka za mu ci gaba sai mun samu dukkan kungiyoyi na amma su training an sa su karkashin kungiya guda ɗaya kuma gaskiya mun ga su da training da aka yi musu domin ai training nasu yadda za su kare haƙƙin ya adam yadda za su yi information gathering yadda za su yi related da ayyukan da suke abinda na ɗaya za su ci gaba aiki ne tare da ƴan sanda to ayyukan da za su yi yanzu ba kaman da ba, da suna aiki ne su kadai, amma yanzu duk ayyukan da za su je ne tare da yan sanda. So kuma suna tare da yan sanda, za dan koya musu, nuna musu abin da ya kamata.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya kaddamar da wata gamayyar rundunar tabbatar da tsaro a ranar Litinin din nan ya ce za su taimaka wa 'yan bangan ta yadda za su samu kwarin gwiwar wajen taimakawa jami'an tsaron.
An banga karkashin local government ga ministry suna kware da gaske, suna taimaka ma 'yan sanda saboda yawansu. Dan daidai gwargwado su mafi yawan suna daga manoma ne, su ma suna su koma gida wajen iyalansu zai su yi nomansu, amma ba dama saboda haka sun fito da kwansu da kwakwatansu. Ba wai sun fito su ce a ma a biya su bane, a'a, su so suke a samu zaman lafiya a jihar Niger saboda su koma gonakinsu da ƙauyukansu da kowa ya koma gidanshi. Kowannensu da gaya nan wani an taɓa shi, in ba taɓa ɗan uwan shi ba an taɓa abokin shi, in ba taɓa abokin an taɓa kowa nan da ka gani, dukkanmu nan abin ya shafe mu, duk wanda ke nan in ka tambaya abin ya shafe shi. Saboda haka duk da abubuwa suke, mu za mu yi daidai gwagwaro mu san za a yi daidai ɗan hisayen za mu ba su mu taimaka musu na kayan aiki, musamman riguna da takama na shiga jeji da kuma dai abin da suke bukata su yi aiki.
Ƙarshe mai girma gwamna. To ko baya ga wannan ma dai masu sharhi akan sha'anin tsaro a Najeriya na nuna buƙatar sanya irin waɗannan matasa cikin aikin soja da ma sauran aiki na tabbatar da tsaro bisa la'akari da ƙarancin jami'an tsaro a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru.
Wasanni a takaice.
Yanzu kuma sai takaitattun labaran wasanni.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger da ta sha kashi biyu da banza gaban kasar Egypt ko Misira a wasannin kasashen Larabawa da ke wakana kasar Egypt ko Misira yanzu haka. Wannan kwambalar ta bana ita ce ta biyar a jerin waɗannan wasannin da ke hada 'yan wasan ƙwallon ƙafa 'yan ƙasa da shekaru 20. A wannan kwambalar jamhuriyar Niger tana rukunin A tare da kasar Egypt ko Misira mai masaukin baki sai Mauritania da kuma kasar Algeria. Duddiya kasar ta jamhuriyar Nijar a ranar Lahadi ne da ta gabata aka zo ƙarshen wasan kokowar gargajiya kofin shugaban ƙasa a garin Maradi, inda 'yan wasar kokowa hudu daga jahohi takwas kowanne na ƙasar suka shiga gasar, inda aka yi karon ƙarshe tsakanin Usman Hassan na jihar Dalabiri da ke riƙe da takobin kokowar gargajiya na ƙasa da Isaka na jihar Dosso, kuma Isaka ne ya lashe kofin bayan toci sama da 30 'yan wasan biyu na gogawa. Gabanin haka an yi wasan neman matsayi na uku tsakanin Sabo Abdu na Yamai da Nura Hassan, wanda Sabo Abdu na Yamai ya baiwa Nura Hassan na Dosso kaye. A ci gaba da wasan ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Turai, 'yan wasan ƙasar Ingila Shilwell da Mont sun yi ma'amala da waɗanda suka kamu da cutar coronavirus, kenan ba za su bugawa ƙasar Ingila wasa ba a wannan kwamɓalar har sai nan da kwanaki goma a gaba. Shi ko Miller ɗan ƙasar Jamus ya samu rauni ga gwiwa, abinda zai hana shi bugawa ƙasar Jamus wasa a gobe a lokacin da za ta goga da ƙasar Hungary. Usman Dembele ɗan ƙasar Faransa da ya bar tawagar da ƙasar Faransa a wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Turai da ke wakana yanzu haka saboda jin ciwo ga katattara, za a yi masa tiyata kuma sai ƙauracewa filayen wasannin ƙwallon ƙafa na tsawon watanni hudu nan gaba. Shi ko Lionel Messi ɗan ƙasar Argentina ya bugawa ƙasarsa ta Argentina wasa na 147 a ranar jiya gaban ƙasar Paraguay, inda ya kai daidai da Mascherano da ke kasancewa ɗan wasa mafi yawan bugawa ƙasar Argentina wasan ƙwallon ƙafa. Kuma dai tuni ƙasar Argentina da Chile a rukunin A na wasannin ƙwallon ƙafa na Kofin America suka kai ga wasan quarter final ko kuma quart de final na wasan da ke wakana yanzu haka kasar Brazil. Ita ko tawagar kasar Uganda da ta isa a Tokyo a kasar Japan domin halartar wasannin Olympic an killace ta har zuwa 3 ga watan Yuli saboda an samu ɗaya daga cikin 'yan tawagar na kasar Uganda da ya kamu da cutar coronavirus. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro baki ɗayan abinda Allah ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyanmu na wannan garin. Baba ya fi makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa.